快点啊，感谢苏大汉呀，美酒。
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 阿妈把鼻子夹上鸡巴，看那把鼻子撒开了鸡巴。快点啊，感谢苏大汉呀，美酒。
快点啊，感谢苏大汉呀，美酒。
an gaggaba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi a wannan ranar 1 ga watan 1 na shekarar 2018 barkamu da shiga sabuwar shekara masu yi magana dai sun ce waiwaye shine adan tafiya kamar yadda muka saba yi da zarar shekara ta kare mukan duba baya mu kawo maku kadan cikin abubuwan da kuka ji a shekarar da ta gabata a shekarar 2017 mun fara shekarar ne da batun kasafin kuɗi
Dr. Lawan Habib Yahaya wanda zai mana tsokaci game da mame kasafin kuɗin nan na gwamnatin tarayyar Najeriya na bana ya kunsa Dr.
Assalamu alaikum wannan kasafi na tattalin arzikin ƙasa abu ne muhimmi wanda dukkan da wanda ya damu da tattalin arzikin ƙasa da wanda bai ma karance shi ba hatta mutum da yake kan titi duk sanda aka ce za a yi magana kunshin tattalin kasafin kuɗi yana mai da hankalinsa ya gane wato na farko dai shi kasafin kuɗin bana ya dandada haurawa akan wanda aka yi shi wanda ya gabace shi kuma har yanzu kusan ba a gama ƙari na shekarar ta gabata ba wato 2016 saboda haka har yanzu yana kai to amma duk da haka wannan bai hana gwamnati ta shirya wani kamar yadda yake al'ada a farkon shekara ta bawa majalisa abinda take tunanin za ta kashe ba wanda abana tana tunanin za ta kashe trillion 7 da 298 wato trillion 7 da billion 298 a tunanin ta to wato trillion 5.29 ana tunanin gwamnati za ta samu shi wanda zamu yi magana ta ina take tunanin za ta samu shi trillion 2.269 shi kuma wato wanda yake nuna kaman kashi 31.9 daga gidi ne wato ma'ana bashi ne za a samu shi abin la'akari da shi a ciki shine mai wato kuɗin da ake samu daga mai zai dan ragu wanda zai koma trillion 1.985 wanda kuma idan ka hada sauran hanyoyi wanda ba na mai ba tsakanin haraji da kudaden fito da sauransu za su bada trillion 2.97 wanda ya nuna cewa a aƙidar gwamnati na tunanin ta rika dan gocewa daga mai ta dinga dan zare kanta tana ƙarfafa waɗansu hanyoyi a wannan shekarar tana so ta tabbatar da wannan hanyar saboda haka sai ya zama cewa ta inda za a samu kuɗaɗen ba zai dogara cokan akan mai ba mai ya fara rage rawarsa to a cikin waɗannan kaso ɗin kuma ta rarraba su kaso hudu akwai biyan basussuka da za a yi wanda zai ɗauki kusan trillion 1.66 sannan akwai kuma kashe kuɗi na yau da gobe wanda zai ɗauki trillion 2.9 sannan akwai kuɗaɗe da za a ba wa waɗansu manyan ma'aikatu masu cin gashin kansu kamar ma'aikatar zaɓe INEC kamar INEC da judiciary wato ma'aikatar shari'a da NAS wato assembly waɗannan kuɗin su za su ci gashin kansu na kamar biliyan 419.6 to sai kuma abin da ake kira capital expenditure wato kuɗaɗen da gwamnati za ta kashe wajen mahimman ayyuka na ƙasa wanda shi kuma ya ɗauki trillion 2.241 wato kamar kashi 30.6 na budget ɗin an shirya shi ne akan a yi amfani da shi wajen mahimman ayyuka
da shekarar ta yi nisa mun duba illar cin hanci da rashawa ga tattalin arzikin ƙasa
Dr. Nasiru Adamu Ali kotun tarayya a Abuja ta yanke hukunci akan ƙarar da aka gurfanar da Justice Ademola cewa cajin da ake masa wurin 20 dukkaninsu ta yi watsi da su da me hukuncin ta dogara ne ta ɗauki wannan mataki
wato in ka lura shi wannan caji da aka yi wa shi Justice Ademola caji ne da yake danganci misali cin hanci da rashawa da kuma mallakar makami ba bisa ka'ida ba bindiga kenan ita kotu shine abinda kotu take cewa cikin wato caji 18 da aka yi masa bata ga dalili ma da za ta kira Ademola ya kare kansa ba, ma'ana shaidar tuhuma ba ta tsaya ba,
babu hujja ba ta cika na, amma kira shi wato shaidar tuhuma a tuhume shi da wannan wato waɗannan caji da ake masa baki.
Abinda suke yi haka ne, abinda take cewa shi ne wato akwai abin da ake kira prima facie case. Prima facie case kaman abinda zai shi ne wato akwai dalilin mutum a tuhume shi a gaban kotu kuma kotu ta ji ba a san sa, ma'ana ya kare kansa. To abinda kotu take cewa daga bincike da ta gani da aka yi da shaidu da aka gabatar mata cewa duk waɗannan ba su nuna wata hujja kwakwara ba da za ta sa kotun nan da ce Justice Ademola shigo ka kare kanka, ma'ana cajin nan biya ta shi zancen banza.
Wato duk hira ce kenan,
abin da suke nufi ce kenan. Saboda haka ka ga an ce prima facie case, ma'ana babu dalilin da za a ci gaba da tuhumar mutumin nan har ta kai ga wato ya zo ya faɗi nasa ba a san, ba ma a kai ga wannan ba. Abin da kotu take cewa babu hujjar da zan ci gaba in ce mai shari'a zo ka kare kanka.
Dama duk shari'a irin wannan wato akwai irin waɗannan ka'idojin ita sai kotu ta bi su.
A'a, kana ji idan aka tuhumi mutum gaban kotu yayin da masu gabatar da kara suka rufe kawo shaidar su, shi wanda ake tuhuma yana da abubuwa guda hudu da zai yi a gaban kotu. Yana da dama ya soki ainihin shaidar, yana da dama yayi abin da ake kira no case submission, abin da yake nan yanzu cewa babu ma dalilin da za a saurare ni, ba hujja zancen banza ce. Yana da dama yace kai ni na jingina kesi na ma a tokan da shaidar da su masu ƙara suka kawo, ma'ana ƙarar nan da aka kawo kai ni shaidar ma ni ne goye baya, kaji na uku. Sannan ɗaya kuma yana da dama ya shiga ya bude shaidar sa ya kawo shaidar sa a sallame shi. To wannan ɗaya daga to su ɗaya jikunto ɗaya daga cikin suka dauka shine suka ce kai mu abin da muke cewa shaidar nan da su masu gabatar da ƙara suka kawo bata nuna amma da yayi cancanci ni da ake tuhuma, wannan kuma tana ba samuwa ne in kaga haka. Ko binciken yan sanda ba a yi filin da ya kamata ba, ko dama tun asali kesin yana da rauni, ko kuma wajen gabatar da kara an samu matsala, ko kuma ɗaya da wace halin Najeriya son zuciya ya shigo ciki.
A ƙarshe sai batun farfado da kwangilar gina babbar tashar wutar lantarki a tsaunin Mambila da aka fara shekaru 40 da suka gabata, amma sai gwamnatin yanzu ce ta fuskanci aikin gadan-gadan.
Ya kake kallon wannan kwangila na batun wutar Mambilan nan?
To wannan labarin generation company na Mambila power plant da aka sawa hannu, babban rufin asirin samun wadataccen wutar lantarki kenan a wannan kasa tamu Najeriya. Saboda a kowane lokaci mafi yawa daga cikin karfin wutan da ake samu a wannan kasan daga hydro power plant da ake da su a wannan kasan, su suke taimakawa ana samun wannan ya daidai gwargwadon da ake samu. Sabili da manya-manyan power plants da ake da su wanda suke amfani da gas, saboda halin da muka samu kanmu sai a nemi gas a rasa. In ko aka nemi gas aka rasa, to dole sai a koma wa hydro. Saboda haka wannan gaskiya babu labarin da yafi wannan dadi, kuma duk siyasa da ya faru a shekara 45 da suka wuce Allah cikin ikonsa ya zo ya tabbatar da wannan labari da zai taimaka ya kawo ci gaban kasar Najeriya ta hanyar samun wadataccen wutar lantarki.
To bari in dawo gare ka Dr. Usman Muhammad, kai ne wanda zan ce mai nazari akan al'amuran yau da kullun. Yaya kake kallon wannan kwangila da aka ce an kusan ma shafi shekaru 45 ana batun shi a wannan kasa, kuma ga yadda kasa take cikin yanayin kakanuka yi a bangaren wutar lantarki?
To majina alhamdulillahi, yanda ma dakin jan ya faɗa, mutum ne wanda yana cikin wannan aiki fiye da shekara 30, kuma Allah ya bashi sani akan wannan al'amari. Kusan shekara na 40 ina shan wahalar wutar lantarki. Akasarinmu yan 50-50 da wani abu, babu shakka mun sha wahalar wutar lantarki. Kuma ki duba wannan yarjejeniya tun 1972 aka nemi kafa shi, amma bai samu ba. Sannan wannan din da za a yi, na ji kin ce kusan wata 72 za a yi, ana yi, kuma a hakan za a samu megawatt 350. Gaskiya wannan abun farin ciki ne, abun kuma a jinjinawa gwamnatin Buhari ne, saboda idan sun yi abin yabo dole ne a yaba musu. Kawo wannan Exim Bank din da ƴan China su yi wannan aiki babu shakka abin alfahari ne. To amma ba za mu zauna ba a saki wannan aiki ya zama kaman aiki ne wanda idan wannan gwamnati ta shude ko bayan shekara 4 waya Allah ko bayan shekara 8 za a zauna kuma a yi da na sani a yi nadama a ce me yasa aka bayar.
Jama'a ƙarshen wayoyin kenan, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a shirye-shiryen mu na wannan shekarar. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya da kasancewa cikin alherin Ubangiji a wannan shekara ta 2018.
Kana babin sa sakar ce ba kudi a kashe su ta hanya mai kyau,
kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kudin ka, ka sha wuya ka sami kudin ka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.